Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su kama muka sai a zangon FM na VOA Africa dake a mita 22.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu raro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 26 ga watan Satumba shekarar 2019 sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai
Mukaddashin shugaban hukumar leken asirin Amurka wanda ya hana a fitar korafin da wani mai kwarmata bayani yayi a daidai lokacin da ake shirin kaddamar da binciken tsige shugaba Donald Trump akan wasu matakai da ya dauka yau Alhamis zai bada bahasi a gaban kwamitin binciken leken asirin majalisar kwamitin akwai yiwuwar cewa shugabannin kasashen duniya da ke birnin New York don halartar taron majalisar dinkin duniya yau Alhamis za su saurari bayani akan rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Palestine haka kuma akwai wani rahoto da aka wato wani rahoto da aka ba hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta MDDI yayi kira ga gwamnatin Gambizar Sudan da ta yi amfani da hanyar kula da haƙoƙin jama'a a kokarin da take yi wajen haɓaka tattalin arziki
to kanin labarin kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa hukumar ba da katin zama dan ƙasa ta Najeriya ta ce za ta bayar dukkan ƴan ƙasar lambobin zama dan ƙasa
lalle ba shakka register nan dan kasa yana da muhimmanci ga tsarin tsaro farko shi zai ba ma hukuma ko ce ilike ta san wane ne dan kasa me ma yake yi me yanayin sa
haka kuma za a ji cewa shugabannin duniya sun tabbatar da wani gagarumin shiri na kiwon lafiya ga kowa a duniya
Antonio Guterres ya kwatanta wannan sanarwa a matsayin wata gagarumin nasara ce da za ta samar da ci gaba a shekaru 10 masu zuwa
Sai kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta kawo mana a wannan la'asariya da kuma wasu ra'ayoyi da kuma wasu raro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum ga labaran duniya kamar yadda muka sani su dake Mukaddashin shugaban hukumar leken asirin Amurka wanda ya hana a fitar da korafin da wani mai kwarmata bayanai yayi a daidai lokacin da ake shirin kaddamar da binciken tsige shugaba Donald Trump akan wasu matakai da ya dauka a yau Alhamis zai bada bahasi a gaban kwamitin binciken leken asirin majalisar wakilan Amurka haka zalika ana sa ran cewa Joseph McGee zai yi wa mambobin kwamitin leken asiri na majalisar dattawan kasar bayani a cikin sirri Gabanin bahasin da zai bada yau kwamitin na majalisar wakilan Amurka ya fidda rubutaccen korafin da mai kwarmata bayanan ya shigar a bisa aikin da nake yi na sami na bayanai daga jami'an Amurka da yawa akan cewa shugaban Amurka na amfani da ikon kujerarsa don neman wata ƙasa ta yi ƙasa London a zaben Amurka na shekara ta 2020 a cewar korafin A yammacin jiya Laraba aka baiwa wasu mahukunta da ke kwamitin na leken asiri damar duba bayanan mai kwarmatan an sami mabambantan ra'ayoyi tsakanin jam'iyyu wajen nazarin bayanan inda 'yan Democrat suke ganin abin da muni su kuma 'yan Republican na hasashen ko da ma an saki bayanan ga jama'a ba zai janyo wata matsala ga shugabancin Donald Trump ba Akwai yiwuwar cewa shugabannin kasashen duniya da ke birnin New York don halartar taron majalisar dinkin duniya a yau Alhamis za su saurari bayanai akan rikicin da ke faruwa tsakanin Isra'ila daga Palestinawa yayin da jami'ai daga bangarorin biyu za su gabatar da jawabansu a yau a wurin taron kolin na shekara-shekara. Da safiyar yau ne shugaban Palestine Mahmoud Abbas zai gabatar da jawabinsa shi kuma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana kokarin kafa sabuwar gwamnati bayan da aka gudanar da zabe a kasar a makon jiya a saboda haka ministan harkokin wajen Isra'ila Ariel Katz ne zai yi jawabi a majalisar da rana a yau ta yiwu kuma rashin tabbas din da ke tattare da ficewar Burtaniya daga gamayyar kasashen Turai ya kasance cikin abubuwan da shugaban majalisar kasashen Turan Donald Tusk zai ambata a jawabinsa. Firaministan Burtaniya Boris Johnson bai ce komai ba game da ficewar Burtaniya daga Turai a jawabin da ya gabatar cikin makon nan. Kuma ya fuskanci babban kalubale bayan da kotun kolin Burtaniya ta yanke hukuncin da ya bayyana matakin da Prime Minister ya dauka na dakatar da majalisar dokokin kasar wanda ya saba doka. Wani rahoto da aka ba hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta MDG yayi kira ga gwamnatin Gambizar Sudan akan ta yi amfani da hanyar kula da haƙoƙin jama'a a kokarin da take yi wajen haɓaka tattalin arziki da samar da zaman lafiya a ƙasar da ta dade tana jin jiki. Wannan shine rahoto na farko daga wani kwararre a MDG akan Sudan da ke duba yanayin haƙoƙin bil'adama tun bayan barkewar zanga-zangar da aka shayi a ƙasar a shekarar da ta gabata. Har aka kai ga hamɓarar da gwamnatin da daddan shugaba Umar Al-Bashir a watan Afrilun da ya gabata. Aristide Donancy ya yaba wa sojojin Sudan da ƴan adawa saboda yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu akan mika mulki ga farar hula. Yace wannan mataki na da muhimmanci wajen samar da zaman lafiya da kuma tsaro ga jama'ar Sudan. Donancy ya kuma ce kula da haƙoƙin bil'adama na da muhimmanci wajen magance tarin matsalolin tattalin arziki da talauci da kuma rashin daidaiton da ake su a Sudan. Masararo kada ku shafa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A yayin da ake nuna damuwa akan yiwuwar tashin hankali da magudin zabe da kuma hargitsin bayan zabe, a jiya Laraba ƴan takara a Afghanistan sun kammala gangamin yakin neman zabe da suka kwashe tsawon kwanaki 60 suna gudanarwa a Afghanistan, kwanaki biyu gabanin zaben shugaban kasa da za a gudanar a ranar Asabar kamar yadda doka ta tanada. Abokan adawar shugaba Ashraf Ghani wanda yake nema a zabe shi a karo na biyu sun zarge shi da yin amfani da dukiyar kasa don gudanar da yakin neman zabe. Daya daga cikin ƴan takarar Abdullah wanda har da shi aka kullar jejeniyar daunin iko da Ghani ta tsawon shekara biyar yace Ghani ba zai yi kai labari ba kuma zai yi kokarin yin murdiya don ya ci zabe.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumar bada katin zama dan kasa ta Najeriya ta ce za ta raba lambobin zama dan kasa miliyan 2 ga ƴan kasar. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Mai na kaina ya hado mana.
Wannan shiri na rabawa ƴan Najeriya lambar zama dan kasa kimanin miliyan 200 na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar Operation Lafiya Dole mai yaki da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya farlanta mallakar lambar ga mazauna yankin. To ko da akwai alaka tsakanin yunkurin na hukumar bada katin zama dan kasa da batun tsaro, tambayar kenan da na yi wa General Manager mai kula da aikace-aikace na hukumar Abdulhamid Umar Umaisha.
Alakar su a gurguje shi ne arewa ta maso gabas inda muke da Borno State, Adamawa da Yobe inda ake abun nan. Zancen tsaro babban zance ne. Ita lambar da muke bayarwa yana taimakawa masu aikin tsaro su iya sanin waye ne mai laifi waye ba laifi. Zancen tsaro ba wasa da ita. Mu amfanin wannan shaidan da muke ba ɗan Najeriya akwai zancen tsaro na asan mazama ƙasar Najeriya kuma wanda aka tare ya iya nuna shi asalin ɗan ƙasa ne.
Abdulhamid Umaisha ya ce hukumar bada katin zama ɗan ƙasa na maraba da le da yadda rundunar Operation Lafiya Dole a shiyar arewa maso gabas ta farlanta karban wannan kati ga mazauna yankin.
Mu a nan farin ciki muka yi sosai don dama can 'yan Najeriya mun yi mun kira mutane da basu fito sun wannan registration kan da muke yi ba yanzu da aka sa ta dole kaga mutane sun fito sosai
masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu na ganin muhimmancin wannan aiki
lalle ba shakka register nan dan kasa yana da muhimmanci ga tsarin tsaro farko shi zai ba ma hukuma ko ce iri ce ta san wane ne dan kasa me ma yake yi me yanayin sa alƙaluman da za a tattara da wurin wannan register din kasa za ta yi amfani da shi wurin duk wani tsari na tsaro wurin bincike misali wani yayi wani laifi ana son a gano wane ne shi to wannan ma na iya taimakawa don kafin a yi register din ana daukan wayansu muhimman abubuwa daga shi wanda za a yi ma register wanda turanci ana kiran su biometric wato dan dangalan hannun yatsan mutum da kuma wani lokaci hadda na ido ma
yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan hoɓɓasa zai yi musamman ga sha'anin magance matsalar tsaro a Najeriya Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to mazalla a gaida Hassan Maina Kaina shugabannin duniya sun tabbatar da wani gagarumin tsarin kiwon lafiya ga kowa a duniya da aka sanar a gefen taron kolin majalisar dinkin duniya wanda ke zama tsarin kiwon lafiya mafi inganci da girma da aka tabbatar da shi a taron kolin shugabannin na duniya ga rahoton da Baba Yakubu Makiyar daga birnin New York ya aika mana
Shugabannin duniyar sun tabbatar da wannan tsarin kiwon lafiya ga kowa ne a wani taron gefen taron kolin majalisar dinkin duniya wanda ya tattara mahalarta da suka hada da babban sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres da shugaban taron kolin na majalisar dinkin duniya na cikin shekaru 74 Tijjani Muhammad Bande da babban daraktan hukumar kiwon lafiyar majalisar dinkin duniya ta WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da wakilan gwamnatoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu da sauransu Antonio Guterres ya kwatanta wannan sanarwa a matsayin wata gagarumar nasara ce da za ta samar da ci gaba a shekaru goma masu zuwa a yaki da cututtuka da ake iya dauka kamar cutar sida da tarin fuka da malaria yayin da ake kuma magance cututtukan da ba iya dauka ta wannan hanyar samar da kiwon lafiya a matakin farko mai inganci.
The Political Declaration also states the need to ensure universal access to sexual and reproductive health care services and reproductive rights. It is essential to protect the well-being and dignity of women and girls.
Guterres ya ce wannan sanarwar siyasa akan tsarin kiwon lafiya ta bayyana muhimmancin samar da yancin kiwon lafiyar jima'i da haihuwa ga kowa. Tana da kuma muhimmanci ga kare walwala da mutuncin mata da 'yan mata. A nasa bangare babban daraktan hukumar WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce a yau muna kira ga duk kasashe da su kara zuba jari akan samar da kiwon lafiyar matakin farko akalla kashi 1 cikin 100 na dukiyar kasar ta hanyar ƙara kasafi ko kuma sauyin mazaunin tsarin kiwon lafiya ko kuma biyu duka
WHO estimates This investment would save about 60 million lives every year and extend
Yace hukumar kiwon lafiya ta WHO ta kiyasta wannan jari a fannin lafiya zai ceto rayukan kimanin mutane miliyan 60 a duk shekara kana ya kara yawan shekarun al'umma da kashi 3.7 nan da shekarar 2030 Isa Ali shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Valda a kasar Ghana yana cikin mahalartan wannan taron
akwai wani lokacin da ake alkaura daban kuma ba cikawa masalan kenan saboda shi an zo ne a tunasar da manya su gane cewa kamar ababen da anka dace yau yana cikin shirin da su ma sun kai mana alkawali duniya duka alkawali kamar za su yi kokari su magance shi
sai dai mahalartan suna sa ran talakawa ne za su amfana da wannan tsarin kiwon lafiya ga kowa musamman a kasashe masu tasowa kamar Afirka da sauransu Baba Yakubu Makiyar sashen Hausa na muryar Amurka daga zaurin taro na majalisar dinkin duniya a birnin New York
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon
to madalla a gaida Baba Yakubu Makiyar har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11:14 na safe ga shirin mu na gaba
Ta ta
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makonni biyu da suka gabata mun tattauna akan jinkirin daukar ciki ko kuma rashin samun ciki da kuma irin agajin da likitoci suke bayarwa domin samun ciki. A wannan makon kuma za mu yi magana ne akan ciki ko juna biyu da kuma matsalolin da ake iya cin karo da su a makonnin farko na samun ciki wanda a turance ake kira da normal pregnancy and common first trimester disorders. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Suraiya Awal Suleiman dake sashin kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya dake Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Barka mare. Tayi mace take gane cewa ta samu juna biyu. Mace na iya gane ta samu juna biyu sanda ba ta ga al'ada ba kuma lokacin al'ada yayi. Sannan za ta iya ji kasan maranta yana mata bayar da ta saba jin shi ba kamar yana dan kamar ciwo amma ba dai ciwo sosai ba. Sannan kuma tana iya suna iya fara samun jin kaman za su yi amai da kuma yawan yin amai sai da tarin yau yawanci wayannan su ne muke ji mata suke complain.
Menene abubuwan da mace take tsammani a makonnin farko na samun ciki?
A makonnin farkon samun ciki akwai abin da muke kira physiological changes in pregnancy ya kasu kashi uku. First trimester, second trimester, third trimester wato makonni uku na farko na biyu da na uku na ciki. First trimester shine makonni uku na farko na ciki. A nan banda wannan rashin ganin al'ada wata ya zagayo da kuma samun jin kaman sana jin amai sannan yin amai din da kanshi sannan yawan tarin yau a baki sannan wasu ma su dan fara samun dasashin su zai ringa jini in suna brushing misali ko kuma za su iya ganin ciwo kan harshen su ko kan dasashi ko kan leben su ta ciki za su iya samu wannan duk wannan ba matsala bane kawai canji ne da jikin mace ke samu lokacin da ta samu ciki sannan still a makon na farko first trimester din wato still za ta iya dan samu wannan rashin jin dadi wajen maranta za ta dinga ji kaman dan ciwo kadan kadan har ta ji shi zuwa bayanta muddin dai bata ga jini ba to shi ma ba matsala bane sannan kuma still a wannan lokacin za ta iya dan ganin jini dan kadan da zai fito to shi wannan din ba lalle bane zaman matsala banda ma sati 4 zuwa 5 din nan wato daidai lokacin da ya kamata ta yi menses in ta ga wannan jinin dan kadan ba lalle bane wasu ma suna iya cewa menses din ne basu ma san cewa ciki ne a lokacin ba so duk wayannan ba matsaloli bane
yaya lafiyayyen ciki ko juna biyu yake
ciki dai gaskiya ba za a ce lafiyayye ba sai mace ta tanganta ta sauka lafiya ta haifi babin ta domin ciki mai matsala ma har sai an zo wajen haihuwa watakila ko kuma ma a ce irin su mako na 6 ko irin zuwa sama dai tukuna in taje ta scan misali shine za ga wasu abubuwa dake samun baby amma ita kanta ba ta ga wani matsala ba gaskiya so sai mace ta haihu gaskiya ta haifi babin ta lafiya lau tukuna za iya ce ciki lafiya
menene idan mace ta ji a lokacin da take dauke da juna biyu za iya cewa ba wata matsala bace
rashin jin dadi ta wajen maranta za ta dinga ji kaman abu na yi mata ciwo wurin ko kaman motsi ko wani abu wannan ba matsala bane mahaifa ne kawai yake kara girma sannan jijiyoyin da ke rike mahaifa a wurin nan su kansu ba su da wannan karfi ko tension zance karfin da suke rike mahaifa inda ya kamata su kansu suna dan zama weak kadan so za ta dinga dan samu wannan pain din daga ta samu ciki wayannan jijiyoyin za su dan yi weak za su yi kaman igiyan da ruwa ya dafa karfin su ba zai zama kaman yanda suke ba mahaifan zai yana kara girma kenan sannan su kansu ba su rike kashi inda ya kamata ya tsaya ba su rike mahaifan inda ya kamata ya tsaya so any duk wani karamin canji da mahaifan ya samu za ta dinga ji kaman ciwo ne amma wannan ba matsala bane domin mahaifan yana kara girma dasu cikin yana girma shi ma
bayan mun ji bayanai kan lafiyayyen ciki kamar wasu irin matsaloli ne ake iya cankaro da su a makonnin farko na samun ciki
makonni na farko na uku muke magana yanzu saboda haka a lokacin nan wannan jin kaman amai din da amai da take yi din nan zai iya zama mata matsala domin akwai abin da muke kira hyperemesis gravidarum wannan amai din ya wuce misali ya kai matsayin da ba ta iya cin abinci ba ta iya ajiye ko ruwa ma ta sha za ta amar ba karfin jiki zai iya ma sa ta cikin zai iya zubewa idan ba a kula da wannan ba so in mace ta samu wannan wanda amai dai da baya tsayawa din nan dole ta je asibiti domin sai an rike ta ma an sa ruwa kafin nan za ta samu sannan a ringa ba ta abinci in ya kama ta allurai sannan banda wannan ciwon maran da muka yi magana din nan na dazu zai iya yiwuwa akwai abin da muke kira tracking miscarriage wato kusan yin bari kenan alamomin yin bari to wannan cikin ciwon cikin zai karu har ya kai matsayin da zai hana ta yin ayyukan ta yanda ta saba ya hana ta tashi ya hana ta fita ko wani abu ya hana ta sukuni din ta samu wannan ciwon cikin ya matsu dole ta zo asibiti sannan za ta iya samun jini ma tare da shi to a wannan lokacin still shi first trimester din nan mata wanda suka dauki ciki za su samu alamun ciki su wani za a yi gwaji a ga cewa akwai ciki ko na fitsari ko na jini za su iya yin samun jin amai din nan ko su yi amai amma suka samu wannan ciwon ciki da kuma jini a tare zai iya zama na daya na abu biyu ko uku na abu biyu zance na farko shine zai iya threatened miscarriage abinda muke kira kaman kusan alaman barin ciki za ta zo asibiti wannan za a buƙaci kawai a rike ta asibiti a sa mata ruwa a hara ta daga abubuwa masu nauyi ayyuka masu buƙatan ƙarfi tsayuwa matsawon lokaci saduwa da mai gida duka za a hana a lokacin nan har sai an wuce first trimester din sannan abu na biyu shine zai iya yiwa cikin ne ma ya fara aikin shi na zuba kenan wato yanzu ba alamomin yake nuna ba ya ma fara zuba din kenan to shine jinin zai fi yawa sannan ciwon ma shi ma zai karu sai ai scan sai a gani wannan to wannan in ya gama to fa illahi in bai gama ba za a isa mata magani ko a kai ta tiyata a ƙarasa na uku shine zai iya zama abinda muke kira ectopic pregnancy ciki shi kanshi in mace ta samu ciki a wannan first trimester din kwayoyin da suka yi forming baby din zai za su shiga ne su zauna a cikin mahaifa anan zai kwanta anan baby zai girma da sauransu amma a ectopic pregnancy ya kunshi cewa wannan kwayoyin da suka haɗu da suka forming baby hanya suke bi yana nan kaman tiyo ne da za su bi su shiga cikin mahaifa su kwanta to in suka kwanta cikin mahaifa shine ciki normal ciki ba matsala amma a hanyar da suke shiga tiyo din nan in ya tsaya fa a wurin baby ya tsaya a wurin ya fara girma wurin shi ake kira ectopic pregnancy zai iya faruwa a hanyar mahaifa din nan zai iya faruwa a wajen tiyon mahaifa din nan ma amma yawanci wanda muke gani na cikin tiyon da yake bi ya shiga cikin mahaifa ne to in ya faru ciwon cikin nan akwai shi jini akwai shi so mace za ta zo maka da cewa tana da ciki da sauransu kana zuwa kana yin scanning zaka ga cewa baby yana girma ne a cikin tiyo bai shiga cikin mahaifa ba to wannan shi kanshi ectopic pregnancy din yana kisa ba kaɗan ba domin na farko za ta rasa jini ne sosai sannan za ta shiga abinda muke kira shock jini baya iya shiga ma wani bangare na jikinta za ta shiga shock ne da haka kuma za ta iya mutuwa idan har ba a ɗauke ta an kai ta tiyata a lokacin nan an cire babin nan ba daga tiyon nan inda ya tsaya don bai kamata ya girma wurin ba to likita kenan idan hakan ta faru ba a iya tura babin a mayar da shi cikin mahaifan sai dai a cire
eh baya yiwa in aka yi sa'a aka samu aka kama wannan da wuri bai riga da kuma ya girma ba ba a riga da an ga cewa zuciyar baby ya fara bugawa ba duk irin su kamar sati biyar din nan da ciki to za a iya akwai wani allura da muke sawa ta cikin macen za mu sa da hoton scanning muna gani muna sa wannan allura sai mu sa ruwan allura a cikin baby nan to anan baby har zai daina girma ta zo ta samu ta fitar da shi ba tare da ayi mata tiyata ba amma muddin baby ya dan girma ya kai irin su sati shida bakwai zuwa sama sannan an riga an samu heartbeat na baby yana nuna a scan to wannan sai dai a ɗauki ta a kai ta tiyata don sai an ma yanke wannan tiyo din ta gefe daya sai dai ta ɗauki ciki next time da ɗayan tiyo din in yana nan lafiya don tiyo biyu ne a mahaifan mace.
To likita duk da dai kin yi bayanin cewa ɓarkewar jini alama ce ta matsala a makonnin farko na ciki wani lokacin kuma za ki ga akwai fitowar ruwa shi ma wata alama ce ta matsala?
Fitowar ruwa zai danganci wani irin ruwa don a ciki generally ruwan da ke fita ta gaban mace vaginal discharge ake cewa din nan yana karuwa a ciki zan mace za ka ringa ji tana da ciki sai a ce maka kai yana ganin ruwan ba yanda na saba gani ba don ko tana normal al'ada in macen da bata da ciki akwai ruwan da mata suke gani fari dai yana fitowa kaman dai kalar ruwa ko kuma fari dai kaman fari madara yana fitowa da dan yawan shi ba kaman yanda ta saba yi lokacin take al'ada ba sannan ba wari sannan ba kaikayi ko kuma wasu kuraje a gaban nata to wa'annan is suspected of pregnancy ba damuwa bane lokacin da suke da juna biyu ba damuwa bane amma mijin ta fara ganin ya canza kala ko ya zama kore ko ya zama yellow ko ya fara sa ta kaikayi ko ta fara ganin wasu kuraje a gaban ta to lalle ta zo asibiti don wannan matsala ne kamar yanda dai muka yi bayani akan kwayoyin cuta da ake samu ta hanyar saduwa a makonnin da suka wuce
to likita idan mace ta fuskanci irin waɗannan matsaloli na barkewar jini ko ganin ruwa mai yawa wanda kalarsa ya canza me ya kamata ta yi?
Dole ta je asibiti. Amma shi na jini din ya fi emergency akan shi na ruwa din. Shi na jini din ba abin da za ta zauna a kai bane a gida ta ce a'a bari sai gobe sai GB. Tana ganin jinin nan duk abin da suke za ta bari ta gudu asibiti. Sannan shi na ruwa din shi kanshi haka din ne za ta je asibiti dun sai an gwada a gani menene dun sai mun duba mun dauki za mu dan ɗibi ruwan mu kai ayi gwaji sai a san wasu magani za a bata ta sha ta warware domin shi kanshi in ta bar shi haka nan zai iya jawo ta kwayoyin cuta a maranta sannan zai iya jawo zubewan ciki ko kuma ma cikin yayi nisa ya jawo naƙuda a lokacin haihuwa da yi ba sannan shi na jini din yanda muka yi bayani zai iya zama na cewa ectopic pregnancy ne yanda muka yi bayani dazu ko kuma zai iya zama na cewa alamun zubewan ciki ne amma bai riga da ya farawa ko kuma ma a ce zubewan cikin ne ma kawai wanda in sai ta zo asibiti kuma za a tabbatar sai a ƙarasa mata ta samu lafiya
likita akwai mata masu ko hawan jini ko ciwon suga su kuma yaya juna biyun su yake menene irin matsalolin da suke fuskanta a juna biyun su
wayannan cututtukan su hawan jini ciwon suga ciwon sikila ciwon asma duka wayannan matsaloli ne wanda muke gani yau da kullum kafin su dauki ciki ya kamata a gansu ai musu bayani abubuwan da ciki yake iya sa ciwon su nan zai iya ƙara zama matsala idan su ka dauki ciki saboda haka dole sai an san an yi maganin su su wayannan ba magani cewa gaba daya ba su da shi ba a'a suna bukatar kulawa ta musamman domin a ce suga misali sugan kariya zamana wanda zai bata matsala ne
masu sauraron mu kada dai ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato
Dr. Suraya Awal Suleiman
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin na lafiya uwar jiki.
To madalla gaida Hawwa Umar yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke aika mana ta hanyar email.
Sakon na farko ya fito daga Mansur Almugumel ya ce assalamu alaikum muryar Amurka ya ce da Allah ku bani dama na yaba wa tsohon gwamnan jihar Kano Senator Rabi'u Kwankwaso kan namishin kokarin da yayi na turo ƴaƴan talakawa kasashen ƙetare domin ƙarin ilimi kyauta duk da cewa baya rike da mukamin a yanzu sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce ya duwa makamai taramtacciyar hanya ga jama'a hakan kan haifar da illoli da dama da fata hukumomin tsaro za su ƙara kaimi sosai wajen ganin sun dakile yaduwar makaman ta haramtacciyar hanya sai dai sakon mu na ƙarshe ya fito daga Abdulrahman na Aliyu Balkor ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka ya ce hakika tar da Allah wanda ne haliyar da su mabiya dariƙar kwankwasiya suka nuna nayi ihun ba mai ga mai girma ministan sadarwa honorable Dr. Ali Ibrahim Pantami a filin tashi da saukan jirage na marigayi Aminu Kano da fatan hukumomi za su zakulo duk mai hannu a ihun domin hukunta shi don ya zama darasi ga na baya mun gode
to madalla mun gode sakon da ku aika mana kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga Aisha ta da mana takaitattun labaran duniya
hukumar leken asirin Amurka wanda ya hana a fidda korafin da wani mai kwarmata bayani yayi a daidai lokacin da ake shirin kaddamar da binciken tsige shugaba Donald Trump akan wasu matakai da ya dauka a yau Alhamis zai bada bahasi a gaban kwamitin binciken leken asirin majalisar wakilan Amurka haka zalika ana sa ran cewa Joseph McGee zai yi wa mambobin kwamitin leken asiri na majalisar dattawan kasar bayani a cikin sirri Akwai yuwar cewa shugabannin kasashen duniya da ke birnin New York don halartar taron Majalisar Dinkin Duniya a yau Alhamis za su saurari bayani akan rikicin da ke faruwa a tsakanin Isra'ila da Falastinawa yayin da jami'ai daga bangarorin biyu za su gabatar da jawabansu a yau a wurin taron kolin na shekara-shekara. Da safiyar yau ne shugaban Falastin Mahmud Abbas zai gabatar da jawabinsa shi kuma firan ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu yana kokarin kafa sabuwar gwamnati bayan da aka gudanar da zabe a kasar a makon jiya saboda haka ministan harkokin wajen Isra'ila Ariel Katz ne zai yi jawabi a majalisar a ranar a yau
Toma Adalla a gaishe ki. Masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare da ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kada manta za iya zurta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na VOA Hausa da kuma da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta gabatar da shirin da kuma waɗanda suka bada umarni suka kuma hada shirin Leo Daniel Brown sai kuma injiniyan mu na yau wato injiniyan mu na yau Dan Crawford ni Sarfil Hashim kuma nake cewa kada ku fashe rediyon ku domin Amina da Yusuf na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.